إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإمام الطهاوي رحمه الله تعالى أبي كاف سمسن العقيدة الطهاوية يا بيان العقيدة أهل السنة جمعت غنين الله سبحانه وتعالى أرانا تاشن كياما yana cewa fama rama ilma ma huzira anhu ilmuhu duk wanda yayi harin ya samu ilimin da aka masa shamaki akwai ilimin da Allah madaukaki yayi shamaki ga bayi ya hana su su isa ga wannan ilimin to don mutumin da yayi kokari sai ya samu wannan ilimin alhali kuma Allah ya tsara wannan ilimin dan adam bai iya samu shine ma'anan fama rama ilma ma hufira anhu ilmu wanda yayi harin ya cimma wani ilimi wani walam yakna bi taslim fahmuhu bai gamsu da ya sallame wa fahimtarsa game da wannan ilimin da aka tsare masa ba عجبه مرامه عن خالص التوحيد حقوقين يسامون إلمين زي كنجي شبا زي إيه كمة أنتر توحيدي با سيدان الله سبحانه أبين دي دنجان جهك كمان مثالي قننسا كان أكسي ذا أقا الله سبحانه وتعالى جايا ذا أقا الله وأنم باب وان دي ثاني Allah madaukaki ya tsara wannan ilimin ga ƴan adam. To idan mutum bai gamsu da ya miƙa wuya fahimtar sa ta tsaya akan abin da Allah ya faɗa ba. Yana ce sai ya gane abin da ake nufi. Hajabahu maramuhu wannan harin da yake yi ya cimma ilimin da aka ɓoye masa zai tsare shi an khalisi tauhidi ba zai isa ga tsantsan tauhidi ba. Malamin yana nufin duk mutumin da yake kokarin ya tono al'amari na gaibi wannan mutumin dole a same shi da naqasin tauhidi wasafil ma'rifa sannan kuma ba zai samu fahimta mai tsafta ba domin babu yanda za a yi ɗan adam ya samu ilimi na gaibi face gwargwadon abin da Allah ya sanar da shi bisa idan da mutum ya yi kokari sai ya gano ilimin gaibi to daga halaka yake yana daga ƙata a maimakon ya samu fahimta mai kyau game da wannan ilimin da Allah madaukaki ya ɓoye wa sahihil iman kuma ba zai samu ingantaccen imani ba wanda duk ya yi ƙoƙarin sai ya samu ilimi na gaibi wa yatazabzabu bainal kufri wal iman don haka sai ya dinga kai kawo tsakanin kafirci da imani wannan dalilin ya sa duk musulmin da ya shiga matsala ta tauhidi da kokarin bincike dole za a same shi yana tsakanin kafirci da kuma imani, yana daidai da mai kokarin karanta ilimi na philosophy. Idan dai yana karantawa ne don ya gaskanta, duk sa'ilin da yake zurfi a wannan ilimi yana daɗa nisa ne daga ainihin tauhidi. In ma musulmi ne za ka same shi yana tsakanin kafirci da imani. Wannan shi ne abinda al'imamu Tahawi yake nufi wa tasdiqi wa takdhibi, za a same shi tsakanin gaskanta maganganun Allah da na manzonsa da kuma ƙaryatawa. Za a gaya masa aya ta Al-Qur'ani, a gaya masa hadisin manzon Allah, amma sai ya dinga kokonto. Kaga yana tsakanin imani da abinda aka gaya masa da kuma ƙaryatawa. Wal iqrari wal inkar, yana tsakanin tabbatar da abin da ya zo cikin Al-Qur'ani da hadisai ingantattu da kuma musanta abin da Allah da kansa ya faɗa a cikin Al-Qur'ani ko kuma annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa. Muwaswisan ta'ihan, zai yi rayuwarsa yana mai waswasi, shin abin nan da aka faɗa kuwa gaskiya ne ko kuwa a'a. Ta'ihan, yana kiɗiman ne shakkan, wato yana mai shakka. La mu'minan musaddiqan, shi bai kasance mai imani mai gaskanta abubuwan da Allah ya faɗa da kuma manzonsa ba. Wala jahidan mukazziban, sannan kuma bai zama mai gardama mai ƙaryata Allah da manzon shi ba. Wannan nasiha ce ta al'imamu Tahawi gare mu. Mu musulmai, duk wani ilimi na gaibi to mu kyale shi yanda sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam suka kyale shi. Abinda Allah ya faɗa mu gaskanta. Ƙoƙarin sanin gaibi halaka ne ga ɗan adam. Wannan shi ne abinda al'imamu Tahawi yake nufi. Ya ce wala yasihu al'imanu bi ru'ya li ahli daris salam, imani da ganin Allah ga 'yan aljanna su ne ahli daris salam. Daru salam yana cikin sunayen aljanna. Mun karanta hadisai da dama daga annabi sallallahu alaihi wa sallam da kuma hujjoji na ayoyin Al-Qur'ani waɗanda suke tabbatar da cewa 'yan aljanna za su ga Allah a ranar tashin kiyama. Allah ka sa muna ciki. Al-Imamu Tahawi ya ce imani da cewa 'yan aljanna za su ga Allah din nan ba zai inganta ba bima ni'ika baraha minhum biwahamin, ga wanda ya la'akari ganin da za a yi ɗin a can cewa ruɗu ne. Duk wanda ya ɗauki wannan gani da za a yi a ranar tashin kiyama ya fassara shi da wata fassara, babu shakka wannan mutumin imaninsa bai inganta ba, wato ya ƙaryata kenan cewa ba za a ga Allah ba a ranar tashin kiyama. Alwahmu shi ne a takhayyul, abinda ake ce marudu, wato kamar abinda bai tabbata ba illa dai ana harsashe ana hangen zai iya yiwuwa, wanda shi ake cewa alwaham. Don haka in aka ce maka za a ga Allah, Allah da kansa ya faɗa cikin Al-Qur'ani, annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa cikin hadisai ingantattu, wajibi ne ka yarda ka miƙa wuya ga abin da ya zo cikin ayar Allah da kuma hadisin manzonsa. Idan ka tuka wannan abin ruɗu ne, to babu shakka imanin ka bai inganta ba. Aw ta'awwalaha bi fahmin, ko ko yake ƙoƙarin fassara ganin da za a yi da wata fahimta. An ce za a ga Allah sai ya fassara ganin, ya ce ba ganin Allah ake nufi ba. Kana ta'awilur ru'ya, domin fassara ganin Allah a ranar tashin kiyama bai bambanta ba wa ta'awilu kulli ma'anan yudafu ila rububiyya, bai bambanta da ƙoƙarin fassara dukkan wata ma'ana da aka jingina ta ga Allah ba. Idan aka ce Allah subhanahu wa ta'ala yana da fuska, kamar yanda ya zo cikin Al-Qur'ani da hadisai ingantattu, wajibi ne musulmi ya gaskanta maganar Allah da kuma ta manzonsa. Lallai Allah yana da fuska. Yaya fuskar take sani ba. Amma idan yayi kokarin canza fassaran kalma ta fuska, wa yabqa wajhu rabbika, yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cikin Alƙur'ani, fuskar Allah ita ce za ta tabbata. Tunda ya faɗa, Allah da kansa ya kira kalmar alwajhu, haramun ne musulmi ya yi ƙoƙarin canza ma'anan wannan kalma ta alwajhu. Abinda Allah ya faɗa da kansa, koko annabinsa ya faɗa, kai haramun ne gare ka kai ƙoƙarin canza ma'anar shi. Babu bambanci tsakanin mutumin da ya yi ƙoƙarin canza ma'anar wata siffa ta Allah da kuma canza ma'anar ganin Allah a ranar tashin kiyama. Don haka can da yake cewa wala yasihu al-iman, daga nan mahaɗar magana take, illa bi tarki ta'wili wa luzumi taslim, imani baya inganta sai an bar ƙoƙarin fassara kalma ta zo na siffanta Allah tabaraka wa ta'ala ko wata kalma da suke magana a kan kai, wa luzumi taslim, da lizimtar sallamawa game da abin da ya zo cikin Alƙur'ani da hadisai ingantattu. Hakan alaihi dinul muslimin, a wani littafin aka ce mursalin wa shara'i'un nabiyyin, wannan yana cikin wasu littafan, amma a wannan babu. Wa alaihi dinul muslimin, wannan shine addinin musulmi yake kai. Ka yarda da abin da Allah ya faɗa, kuma ka yarda da abin da manzonsa ya faɗa. Waman lam yatawaqqa an-nafya, musulmin da kuwa bai kiyaye musanta maganar Allah ba. Yaya ake musanta maganar Allah? Idan aka ce Allah subhanahu wa ta'ala yana saukowa a kowane dare lokacin da sulusi guda ya rage, daren ya wuce, Allah yana saukowa zuwa sama ta kusa. Wannan ya zo cikin hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Kalmar kenan da ta zo, Allah yana saukowa. Me ya kamata gare ka kai musulmi ka yarda Allah yana saukowa? Yaya yake sauka? Wannan kuma babu wanda ya sani. Amma tunda manzonsa ya faɗa, wajibi ne kai musulmi ka gaskanta, ko da hankalinka bai kai ka fahimta ba. Wanda kuwa man lam yatawaqqa an-nafya, bai kiyaye musanta maganar Allah ko ta manzon Allah ba, wa tashbihi, da kuma mutumin da yake kamanta Allah ɗin da halittunsa, domin haɗurra ne guda biyu. An ce Allah subhanahu wa ta'ala yana saukowa, to sai ka yarda yana saukowa. Amma saukowan babu wanda ya sani sai shi Allah. Laisa ka mislihi shay'un. To sai aka ce Allah yana saukowa, hakari na biyu shi ne sai ka yi ƙoƙarin siffanta yanda yake saukowa, wanda shi ake cewa a tashbih, ka kamanta saukan Allah. To da wanda ya musanta kalmar Allah yana saukowa, da wanda ya kwatanta ko ya kamanta shi ne a tashbih, ya kwatanta yanda Allah yake saukowa, ya ce zalla, kowannen su dai ya zame. Bi ma'ana ya bar tafarkin sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wa lam yusib tanziha, bai dace da tsarkake Allah tabaraka wa ta'ala ba. Fa inna rabbana jalla wa ala, al-imam at-tahawi yace lallai Allah mahalikinmu mai girma da daukaka, mausufun, ya siffantu bisifatin wahdaniya, da sifofi na kadaita. Wajibi ne ka yarda Allah yana da sifofi. Ya faɗa cikin Alƙur'ani, ya zo cikin hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala yana da sifofi. Waɗannan sifofi, sifofi ne alwahdaniya na kadaita. Idan an ce sifofi na kadaita, kowace siffa ta Allah ta tsaya gare shi shi kadai. babu wata halitta da take da irin wannan sifu. Wa man utum, kuma Allah wato sifofin Allah man utum suna da alamomi. Min util fardiyya, alamomin kuma har yanzu dai na kadaita ne. Idan aka ce Allah yana saukowa sifa ce da take danta ga Allah tabaraka wa ta'ala. Haka nan yanda Allah yake sauka, babu wani wanda ya isa ya kwatanta. Idan aka ce man'utun wasfu shay'a ma'ana tan'atuhu bima fihi wa tubaligu fi wasfihi. Kalma ta an'atu da al-wasfu suna kusanci da juna ta wajen ma'ana. Sifa kuma an'at, idan aka tsananta siffanta abu sai a ce masa wato sai a yi amfani da kalma ta an'atu al-mubalaga fi al-wasfi. Yace laisa bi ma'anahu ahadun, wani littafin aka ce laisa fi ma'anahu ahadun min al-bariyya, babu wani daga cikin talikai wanda yake dauke da ma'ana daga cikin wato wanda ya danganci sifofin Allah tabaraka wa ta'ala. Al-bariyya mansubun ila al-barr, al-barr wal-bahr, ma'ana idza kanat illa al-barr aqrabu minha ila al-ma' qila laha al-barriya, wata dabba da take zama akan doron kasa wanda ita ake kira al-barriya. Al-barriya babu wata halitta wacce take da siffa irin ta Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ta'ala Allahu anil hududi, wani littafin wa ta'ala anil hududi, Allah ya ɗaukaka ba shi da iyakoki. Me ake nufi da ba shi da iyakoki? Idan aka ce ganin Allah sai a ce ga iya ƙarshen ganin, ɗaukakan Allah sai a ce ga iya makuran ɗaukakan Allah, ba shi da haddi, ba shi da iyaka, ma'ana ba shi da iyakoki, wal gayaji kuma ba shi da makura, wal arkani Allah ba shi da gimshikai, wal a'dha Allah ba shi da gaɓuɓɓa, wal adwati kuma Allah bai amfani da kayan aiki. Wanda shi ake cewa al'ala, kamar kai ne, babu hali kai gini sai ka yi amfani da ƙasa, a kwaɓa ƙasa a yi blok, idan babu blok ba a yin ɗaki. To shi Allah ba ya amfani da wani sinadari in ya tashi halittarsa. Illa iyaka qawluhu kama jaa fil qur'an kun fayakun, saboda haka dukkan wani abu wanda za a ce sai da shi kafin za a iya ƙira, wannan ba a danganta shi ga Allah. La tahwihi al-jihatu sittu, nahiyoyi guda shida ba su kewayi Allah ba. Kasa'irin mubtadi'ati, kamar yadda sauran yan bid'a suke faɗa. Me ake nufi da nahiya? Ita ce al-jiha, gabas da yamma, kudu da arewa, an samu guda hudu, sama da ƙasa. Waɗannan su ne nahiyoyi guda hudu, ba su da tasiri wajen Allah. To wannan wuri kalman nan da Imam Tahawi ya faɗa ita ce kaɗai kalmar da malamai suke cewa an samu kuskure wajen bayaninsa. Amma abinda muka karanta a baya, akwai ittifaki na malaman sunna a kai, babu shakka gaskiya ne. Amma cewar salata hawihi aljihatu sittu, nahiyoyi guda shida ba su kewayar Allah, wannan maganar yayi ta, akwai buƙatar a ce ya mata ƙari, domin nafiyun ya kore samuwar nahiyoyi ga Allah. Yajibu an yutba bima yunasibuhu min isbati, domin da'iman idan ka kore wani abu sai ka samar da kuma wani abu, wanda shine almanhajul qur'ani, kamar yadda Allah ya faɗa laisa kamithlihi shay'un, Allah ya kore, sannan kuma sai ya kawo al-isbatun wa huwa as-sami'ul basir, babu abin da yayi kama da Allah, an kore kenan. Sai kuma aka kawo wa huwa as-sami'ul basir, Allah mai ji ne mai gani, wanda ya zo a cikin suratul shura. Abinda al-Imam Tahawi ya faɗa gaskiya ne, amma akwai buƙatar a ce ya ƙara bayani akan wannan kalmar da ya kawo. Kamata ya yi a ce la tahwihi aljihatu sittu, wa huwa subhanahu fawqa makhluqatihi. To kaga ya kawo annafi, ya kore abinda za a kawar a wajen siffanta Allah, kuma ya kawo abin da yake wajibi ne a tabbatar danganta siffofin Allah, game da siffofi na Allah. Dole ne sai an hada da wa huwa subhanahu fawqa makhluqatihi, makanar sa yadda ya hada gaskiya ne. Nahiya guda shida ba su da tasiri wajen Allah, domin idan kace sama sunan ma kamar kana jingina nahiya ne ga Allah. Kuskuren shi ne akwai abubuwa guda biyu waɗanda sun tabbata game da siffofi na Allah maɗaukaki. Ba a cewa Allah yana gabas yana yamma, ko yana kudu ko yana arewa. Ba a cewa Allah yana ƙasa, to amma akwai fawqiyyatullahi ta'ala wa uluhu, ɗaukakar Allah, kasancewar Allah yana sama. Don haka maganar al-Imam Tahawi, nahiya shida ba su kewayar Allah, wato ba ta cewa Allah yana sama. Wani sama ake rigi, shi yasa malamai suka ce akwai kuskure. Ya kamata da ya ƙara bayani, in ka ce samanka, to nan akwai gyara, saboda samanka ƙasan wata halitta ne. Allah ya sa mun gane. Samanka ƙasan wata halitta ne. Me ya kamata a ce? Allah yana saman dukkan halittu. To a nan ya yi daidai. Amma ba za ka ce baya sama. In ka ce baya sama, to ka kore samuwar nahiya ga Allah wanda gaskiya ne. Saboda sama kalma ce da suke da faɗi. Amma akwai abin da ake ce masa al-uluwul mutlaka. Ɗaukaka sakakke. Ɗaukaka sakakke, koko a ce al-fawqiyya al-mutlaqa, ake Allah yana saman dukkan halittu. To wannan gaskiya ne, yanda ya zo cikin al-Qur'ani kenan. Amma in ka ce yana saman ka kawai, kuskure ne. Fa wajaba taqyid wal ithbat aqiba an-nafi, dan aka kore abinda bai kamata a jingina ma Allah ba, da sai a kawo abinda ya zama wajibi a tabbatar Allah subhanahu wa ta'ala yana da wannan sifa. Akwai shubha, akwai shubhohi, bi ma'ana wasu maganganu waɗanda masu aqida da ta saba ma ahlus sunna suke dogara da su don su kore samuwar Allah tabaraka wa ta'ala a saman halittu. Za mu yi ƙoƙarin warware su insha Allah a cikin martani kamar guda 17. Wannan zai taho cikin wani mako bi iznillah. Sai dai abu da farko da ya kamata mu sani, bayanin da ya zo na Ibn al-Qayyim al-Jawziyya a littafinsa da ake kira al-Juyushul Islamiyya. Idan dai kana son ka san matsala ta nahiya ga Allah tabaraka wa ta'ala, shin Allah yana sama ko a'a, da ce ce aqidar ahlus sunna, kana da buƙatar mallakan wannan littafin al-Juyushul Islamiyya, littafin Abu Muhammad Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakar ibn al-Qayyim al-Jawziyya, wanda ya rasu hijira na da shekara 751, shekarunsa 681 da mutuwa yanzu, rahimahullahu ta'ala, mujallad na farko shafi na 197. Akwai wani malami daga cikin malamai na farko wanda a zamaninsa a duk duniya babu wanda yake da ilimin mazhaba ta al-Imam Shafi'i kamansa, ana ce mai Sa'ad bin Ali az-Zanjani. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ya kawo maganarsa a cikin littafin al-Juyushul Islamiyya. Malamin yana cewa wa jamahirul muslimin, akasarin musulmai, wasa'irin milal, kai ba ma musulmai ba, hatta sauran addinai, kiristaniti, yahudanci, kad waqa'a minhumul ijma', an samu ittifaqi tsakanin musulmai da kirista da yahudu, alal isharati ila Allahi jalla wa ala, cewa ana ishara ga Allah min jihatil fawqi, ta cewa ina Allah yake sai a ce yana sama. Kayaya ake tabbatar da wannan fi du'a'i was-su'al kafiri in zai yi addu'a sama yake fuskanta. Kirista da ba Yahudi haka dan ma musulmi. Don haka malamin yace ittifaqi aka samu ba ma na musulmai kadai ba hatta sauran mabiya addini kan cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana sama. فاتفاقهم بأجمعهم على الإشارة إلى الله سبحانه وتعالى من جهة الفوق وأن اتفاق وأن أكتاموا قصا جد دونية وتدفق مبيا الديني وأن تسوك يرجع أقوي الله سنة و الله سبحانه وتعالى ينا سما وأن اتفاق حجة ولم يت أحد الإشارة إليه من جهة الأسفل وذاك تنبي كريستا الله ينا كسا يرجبا هكا ما با يهودي ماذي سوى يرجبا إن كانون قبض بذي يرجبا أما إن كتي الله ينا سما يهودي ذي يرجبا كما حتى كريستا حكا ذي يرجبا وانا ما لم يتي اتفاقي أكسامنا مبيع الديني ذبا ولا من سائر الجهات سوى جهة الفوق إن بند سما إنن babu wata nahiya wacce mabiya addinai suka yarda Allah mahalicin su yana wannan nahiya. Kaga kenan maganar al-Imam Tahawi yasa malaman sunna suke cewa akwai bukatar fatwarima a kanta, cewar nahiyoyi guda shida ba su da alaka ga Allah, gabas da yamma, kudu da arewa, sama da ƙasa, wannan shine kuskuren. Allah tabaraka wa ta'ala yana nahiyar sama, wace sama? Allah yana sama da dukkan halittu. Wannan malamin yace mabiya addinai sun yarda da haka, wanda kuma in ka dawo cikin Al-Qur'ani za ka samu hujjoji masu yawa, ba shi kadai ba. Akwai malamin da ake kiransa Al-Imamu Malik As-Sabir, karamin Imamu Malik. Waye ake kiransa karamin Imamu Malik? Shine Abu Muhammad Abdullah ibn Abi Zaid Al-Qayrawani. Da wuya a ce mutum bai san waye Al-Qayrawani ba a Najeriya, saboda a da yana da wuya ka samu gidan musulmi babu littafin risala. Wannan littafin risala wanda ya rubuta shi shine ake kira أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني. سبو ذا كارفين إلمن ونما لني أكي كرنش الإمام مالك الإمام مالك الصغير كرمن الإمام مالك فكان سدى الإمام مالك مفوه دني فكان سدى الإمام مالك مفوه دني كدي يا رسول hijirana da shekara 389 a watan Sha'ban. Qayrawan tana kasar Tunisiya, ta taɓa zama wani wato cibiya na ilimi a zamanin da, don haka ta haifar da malaman sunna da yawa irin su al-Imam Sahnun kamar su Ibn Abi Zaid al-Qayrawani, malamai masu yawan gaske. Ibn Abi Zaid al-Qayrawani, wato Abu Muhammad Abdullah ibn Abi Zaid, shekaransa 1043 da mutuwa. Wannan littafin risala wanda ya rubuta littafin, shekarunsa 1043 da mutuwa yanzu. Kuma aka ce a lokacin da ya rubuta ma risala shekarunsa 17, yana ɗan shekara 17 ya rubuta wannan littafin risala. Dukkan malami ne. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ya kawo maganarsa a cikin littafin al-Juyush al-Islamiyya, bima'ana zikiru qawli al-Imam Malik al-Saghir Abi Muhammad Abdullah ibn Abi Zaid al-Qayrawani, yana mujalladi na farko shafi na 150. Wanda in ka duba khutuba ta risala al-mashhura, wato in ka buɗe littafin risala akwai hutuban da aka yi, domin da yawa idan mutum ya rubuta littafi yana yin muqaddima, wanda a zamanin da za a kiran wannan jawabi na farkon littafi cewa mukaddima ana kiran shi khutbatul kitab zamanin da khutbar da shi ibnu abi zaid al-qayrawani yayi ma littafin risala in ka koma gida ka dauki littafin ka duba shekarar 1043 da mutuwa yanzu Allah madaukake ya masa rahama yace babu ma tantiqu bihi al-alsinatu wannan babi yana bayani akan abinda harsuna suke furuci da shi wato abinda ake so harshen musulmi ya furta wa ta'qasiduhu al-afkatu abinda ake so zukata na musulmai su kudurta harshe ya furta zuciya ta kudurta min wajibi umuri diyanati abinda ya danganci wajibai na al'amuran da suka shafi addinin musulunci wa min zalika yana daga cikin abin da ake son harshen musulmi ya furta zuciyarsa ta kudurta al-imanu bil qalbi shi ne a samu imani a zuciyarsa wa nutqu bil lisani harshensa ya furta me zai furta annallaha ilahun wahid lalle Allah abin bauta ɗaya ne la ilaha ghairuhu babu wani abin bauta in ba shi ba wala shabiha lahu babu mai kama da shi wala nabira lahu bashi da sa'a wala walada lahu babu ɗa gare shi wala walida lahu bashi da mahaifi wala sahibata lahu bashi da mata wala sharika lahu babu abokin tarayya ga Allah laysa li awwaliyatihi ibtida'un farkon Allah bashi da mafari in ana maganar Allah shine na farko kamar yadda yake cikin alqur'ani huwal awwalu aka ce Allah shine na farko to farkon yana da mafari a babu saboda da kaje an ce Allah shine na farko karka dauka kuma farkon akwai farkonta haka ibnu abi zaid al-qayrawani yace laysa li awwaliyatihi ibtida'un wala li akhiriyatihi ibtida'un yace huwal akhar yanda yazo cikin hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam huwa al-awwal wal-akhir yazo cikin al-Qur'ani wala li akhiriyatihi anti Allah shine na karshe duk da an ce na karshe yayiwa ka dauka akwai ranar karewa yace a'a shi Allah karshen sa baya karewa shine laysa li wala li akhiriyatihi intiba'un wala yablughu kunha sifatihi al-wasifuna masu kokarin siffantawa ba sa isa gaskiyar siffar Allah wato duk inda ka kai ga siffanta Allah da inda duk za ka kirara Allah sai dai ka faɗa irin abin da ya faɗa wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a abinda Allah ya ga dama ya faɗa shi za ka faɗa in ka wuce nan ƙarya kai saboda iyakan abinda Allah ya faɗa shi ne kawai wanda bawansa zai iya sani ibnu abi zaid al-qayrawani yace masu kokarin siffanta Allah ba sa isa gaskiyan siffanta ba sa isa gare shi ba wala yuhitu bi amrihi al-mutafakkiruna masu tunani ba sa iya kewaye al'amarin Allah duk inda ka kai ga zurfin tunani duk inda ka kai ga bincike da nazari da la'akari zurfafa tunani ba za ka kewaye Allah da sani shi ba ya'tabiru al-mutafakkiruna bi ayati masu tunani suna la'akari ne kawai da alamomin Allah sai su tunani a kai in ka dubi saukar ruwan sama wake wannan Allah ne to sai ka dinga tunanin kuma girman Allah in ka dubi halittar rana ta fito ta ɓuya ta fito ta ɓuya shekaru miliyoyi ba ta taɓa fashi ba ba ta taɓa latti ba sai ka kuma duba girman Allah illa iyaka wato kana la'akari ne da ayoyin Allah ta wajen tunani game da girman Allah amma wala yatafakkaruna fi mahiyyati zati masu tunani ba sa kokarin tunani game da tsantsan zatin Allah in an ce zatin Allah ana nufin shi kansa game da shi kansa Allah duk tunaninka kuma da za ka yi a kansa wannan shirme kake saboda ba yanda za a yi ka san shi sai abinda ya faɗa a cikin alqur'ani ko ko cikin hadisai ingantattu na manzon Allah kuma abi zaid al-qayrawani sai yace wala yuhituna bi shay'in min ilmihi kuma ba za su taba kewayewa game da wani abu na sanin Allah ba illa bi ma sha'a sai abinda Allah ya nufi za su sani wa sai akursiyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hibbuhuma wa huwa al aliyyu al azim ibn abi zaid al khairwani yace al alimu Allah masani ne al khabiru Allah mai bada labari al mutabbiru Allah mai tsarawa al qadiru Allah mai kaddartawa al sami'u Allah mai ji al basiru mai gani al aliyyu madaukaki al kabiru mai girma me yace a gaba wa annahu fawqa arshihi al majid bi zatihi inji ibnu abi zaid wa annahu fawqa arshihi al majid bi zatihi dan lissafi risala yana gidan kowa shekaran 1043 da mutuwa yanzu yana mada yazo magana akan zatin Allah sai yace Allah yana saman za saman al-arshi fauka arshihi bizatihi da ainihin zatin sa wato shi kansa Allah yana saman al-arshi kaga ya tabbatar da me al-fawqiyya da Allah tabaraka wa ta'ala cewa Allah yana sama saman al-arshi amma sai taho magana akan cewa ko Allah yana duniya fa sai yace a'a wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi amma Allah yana ko ina da zatin sa la ilimin sa da ilimin Allah yana ko ina saboda babu inda zaka koyi Allah bai sani ba ilimin Allah ya yalwaci dukkan komai amma zatin Allah yana saman al-arshi al-majid wanda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kamar yadda al-Bajirinsa Ibn al-Qayyim ya dauko maganar nan ta ابن ابي زيد القيرواني مربوطي رساله يفتح على تاجنسا اجتماع الجيوش الاسلاميه مجلد نفر كو شافي نا 150 حكما مالم ابن القيم دين واتو شيخ الاسلام ابن تيميه يدكو مغانر مي رساله يفتح على cikin مجموع فتاوى مجلد نفر شافي نا 189 حكنان الامام الذهبي akwai littafin da ya rubuta da ake kiransa al-ulu littafi ne ya rubuta musamman akan bayanin daukakan Allah shafi na 171 da kuma wani littafin sa da ake kira al-arsh dukkan su littafai ne muhimmai kanana hadisi na 263 kuma haka littafin ibn al-qayyim da ake kira mukhtasaru sawa'iq shi ma wannan littafin yana magana akan matsaloli da suka shafi kaddara in kana son sanin abin da ya danganci aqidar ahlus sunna ta wajen bayanin Allah yana sama ko a'a kana da buƙatar mallakar waɗannan littafai in kana son fahimtar abin da ya danganci aqidar ahlus sunna ta wajen fahimtar matsaloli da suka shafi kaddara to kana buƙatar samun littafin الصوائق المرسلة هنا مجلد هنا بشاكي نتجي لثلاثين دهبو وأنه لفاتي ابن القيم ينشوى فصرح به أبو محمد بن أبي زيد في ثلاثة مواضع من كتبه كرما كتوكا ونن يربو تاوى من رسالة ونن مغنر أشكل لفاتي balitafi risala ce balitafi risala ne kadai litafin da ibnu abi zaid ya rubuta ba ya rubuta litafai da yawa daga cikin litafan akwai litafin da ake kira kitabun nawadir akwai kuma litafin da ake kira kitabul adab ibnu al-qayyim yace kamar yanda ibnu abi zaid ya fada a cikin risala Allah yana saman al-arshi da zatin sa wato shi kansa Allah yana saman al-arshi amma ilimin sa yana ko ina kamar yanda ya fada a risala ya fada kuma a cikin jami'un nawadir ya fada kuma a littafin da ake kira kitabul adab duk littafai ne na ibnu abi zaid al-qayrawani inji ibnu al-qayyim al-jawziyya yana cewa wa annahu fawqa samawatihi ala arshihi Allah yana sam yana wato saman samansa fauka samawatihi ala arshi a wannan littafin da ake kira kitabus sunna littafin ibnu abi zaid al-qayrawani marbuti risala a wannan littafin yafi fitowa da ainihin aqidar ahlus sunna yace wa annahu fawqa samawati Allah yana saman samansa in an ce sama to saman wannan saman sai yace ala arshihi akan al'arshin sa ya sake yin bayani don ka gane yace duna arshihi Allah baya ƙasa wa annahu fi kulli makanin amma Allah yana ko ina shi kansa sai ce la ilmihi da ilimin sa inji ne risala Allah madaukaki ya masa rahama yana da kyau mu sani akwai hujjoji wanda ahlus sunna suka dogara da su suke cewa Allah yana sama ba kirkirowa akai ba kamar yanda ka ji waɗannan malamai da muka yi bayani a kansu suke ta gabatarwa waɗannan hujjoji ba ɗaiɗaiku ba ne idan ana maganar hujja da take nuna Allah yana sama a wannan hujjan ta kai haddi na at-tawatur hujja ce mutawatira ma'ana tawatiratin nusus min al-kitabi wa sunna ala uluwillahi tabaraka wa ta'ala bizatihi hujja ta al-qur'ani da hujja ta hadisan manzon Allah akan cewa Allah yana saman al-arshi hujjojin sun fi karfin musulmi mai imani ya karyata hujjojin suna da ɗimbin yawa abubuwa kamar guda uku na ɗaya kalmomin da suka zo cikin al-qur'ani waɗanda suke ishara da cewa Allah yana sama kalmomi ne da suka zo kamar kashi tara babu yanda za a yi kai tawilin su gaba ɗaya in ka yi tawilin guda to ya za ka yi da sauran kalmomi daban-daban waɗanda suke nuna Allah yana sama ma'ana suna nuna uluwullah wa qahrihi ɗaukakan Allah me da aka ce ɗaukaka saɓanin ƙasƙanta inda aka ce ya ɗaukaka yana sama kenan an ce ya ƙasƙanta yana ƙasa Allah ya sa mun gane don haka al'uluwu malamai suna magana a kansa kamar yanda muka ce har ma an yi rubuce-rubuce wasu sun rubuta littafi daga cikinsu akwai al'imamu zahabi wanda rubuta littafi musamman ya masa suna al'uluwu littafi mai suna al'uluwu game da ɗaukaka ɗaukakan Allah kalmomin da suke ishara a kai a cikin al'ƙur'ani muke za su kai kamar guda tara lafuzza daban-daban waɗanda kowane lafazi yana maka ishara da cewa Allah yana sama alal misali akwai kalma ta al-aliyu wacce ta zo cikin ayatul kursi me ake nufi da al-aliyu wanda yana cikin sunayen Allah tabaraka wa ta'ala wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wala ya'uduhu hibbuhuma wa huwa al-aliyu Allah madaukaki ne al-azimu Allah ne girma ne idan aka ce madaukaki kai ka san abin da ake nufi daukaka me sai ce kishiyar daukaka kanta Allah madaukaki ne wannan kalma ta al-aliyu tana maka ishara da daukakar Allah cewa Allah ba a ƙasa yake ba a ina yake a sama yake sannan akwai kalmar ta al-a'la wacce ma ta fi al-aliyu wanda Allah ya sa ta a farkon suratul a'la sabbih isma rabbikal a'la isma rabbikal a'la kai tasbihi ma'ana ka tsarkake sunan Allah mahaliccinka sai aka ce al-a'la Allah mafi ɗaukaka in an ce mafi ɗaukaka me ake nufi wanda yake sama da dukkan wata halitta shine ɗaukaka ko akwai wata fassara daban to sannan a suratul layli nan ma Allah ya yi amfani da kalma ta al-a'la wala yughni anhu maluhu idza tarada har zuwa ƙarshen suratul layli Allah ya ce illa bitiga'a wajhi rabbihi al-a'la wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza babu wanda ke da wata ni'ima wanda za a masa sakayya akan wannan ni'ima illa bitiga'a wajhi rabbihi al-a'la sai kawai wanda ya bada wannan ni'imar in kana da dukiya ka dauka ka bada ita da wacce niyya ka bada wannan dukiya da niyyar ka samu damar kusantar Allah tabaraka wa ta'ala akan ka samu rahmar Allah inda ake magana akan Allah din sai aka ce al-a'la mafi daukaka to akwai kuma kalmar da ita ma tana bin bayan wannan ita ma ta zo cikin alqur'ani ita ce al-muta'al kaga Allah ya amfani da kalmar al-aliyu al-a'la kuma ga al-muta'al wacce take suratu ra'd aya ta 9 alimul ghaibi wash-shahadatil kabirul muta'al Allah shine masanin gaibi Allah shine masanin abin da ya bayyana al-kabir Allah babba ne sai aka ce al-muta'al in ana batun daukaka to Allah shine makura kaga al-aliyu al-a'la al-muta'al wallahi la raiba anna hadhihi al-asma tadullu ala maqladin azim kalmomin nan suna nuna maka wani mukami na Allah mai girma menene mukamin wa huwa uluhu shine daukakan Allah subhanahu wa ta'ala wani irin daukaka al-ulul mutlaq daukaka sakacce karka ce saman ka Allah yake la Allah yana saman dukkan halittu in kace saman ka kasan wata halitta ne Allah ya sa mun gane amma idan aka ce al-ulul mutlaq ana nufin daukaka sakacce wannan shine wanda ake danganta shi ga Allah madaukaki ba a cewa Allah yana sama na an takaita Allah yana saman dukkan kaka ce Allah yake da ita ce subhanaka rabbikal a'la wa huwa al aliyul azim alimul ghaibi wa shahadatil kabirul muta'al wace irin daukaka daukaka ce zatan wa rutbatan wa qahra zatin sa shi kansa Allah madaukaki ne sannan mukami na Allah yana sama da na kowa kuma Allah yana da rinjaye akan dukkan wata halitta dan abubuwa uku din nan duka kalmar al-a'la ta dauka in aka ce subhi isma rabbikal a'la bai ake banda zati da Allah da kansa yayi maganar fasfarima amma tun da ya fada yace al-a'la Allah shine mafi daukaka in ana batun daukaka mai ma'ana sama da halittu to Allah shine makura Allah ya sa mun gane sannan a suratul an'am wanda shine nau'i na biyu na lafuzan da aka yi amfani da su a cikin alqur'ani da malaman sunna suke cewa sun wuce a yi musu tawili shine Allah madaukaki ya yi amfani da kalma ta al-fauqa sai ya ce fauqiyya ya amfani da kalma ta fauqa suratul an'am aya ta 18 da kuma aya ta 61 Allah madaukaki ya ce wa huwa al-qahiru fauqa ibadihi Allah shine mai rinjaye menene ma'anan fauqa me yake ma'ana kalma ta fauqa eh amman bayin sa babu yanda za a yi ka kauce ma wannan fasara annan malamai suke cewa duk inda ka kai ga tawilin ayar alqur'ani wannan ayar sai ka mata haka wa huwa al-qahiru Allah shike da rinjaye sai aka ce fauqa ibadihi ta tadullu ala matlabaini al-awwal fawqiyatul qahri wal ghalaba idan ka ce da aka ce Allah yana saman bayin sa ana nufin yana da rinjaye sai Allah da kansa ya amfani da kalma ta al-qahiru dan kar ma ka dauka rinjayen ake nufi la to ga kalma ta al-qahiru da ma ta zo bayan an ce al-qahiru sai kuma aka kawo fauqa ibadihi to kaga kenan fauqa ibadihi ba fassara kalma ta al-qahiru take yi ba wato fawqiyatu zati lillahi ta subhanahu wa ta'ala yana nuna daukakar zatin Allah madaukaki wato shi kansa Allah yana saman bayin sa yana saman halittun sa gaba daya a suratul nahl aya ta 50 Allah subhanahu wa ta'ala yace walillahi yasjudu ma fi samawati wa ma fil ardi min dabbatin wal malaikatu wa hum la yastakbirun yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun walillahi yasjudu ma fi samawati wa ma fil ardi duk abin da ke cikin samai da kai yana ma Allah sujuda akwai wanda ke ma Allah sujuda sujuda ta ibada akwai wanda ke ma Allah sujuda sujuda ta tilastawa ta halitta min dabbatin dukkan wata dabba Allah ya ce wal mala'ikatu hatta mala'ikun Allah suna ma Allah sujuda wa hum la yastakbiruna ba su girman kai yakhafuna rabbahum min fawqihim mala'iku suna tsoron Allah mahaliccin su Allah yana ila min fawqihim ta saman su wa yaf'aluna ma yumaruna don haka suna aikata da'alin da aka umarce su wa hadhihi al-aya لا اهتمال فيها لأي مجاز إما كان مجنر أقوي المجاز في القرآن فإن الآية كان كوريوة يخافون ربهم من فوقهم سنة قرآن الله تسأل ذلك سمنس لأن كلمة من الله يكاوت للفوقية الذاتية الحقيقية من يتبكر بذاتنسا yana sama da dukkan halittunsa kaga kalma ta daukaka ta al-ali ko al-a'la da kuma al-muta'al sannan lafazi na biyu wanda yazo cikin al-qur'ani yake nuna maka Allah yana saman halittu shine lafazin al-fawqiyya yanda yazo cikin ayoyin al-qur'ani wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yumarun Allah daga cikin lafuzan na al-qur'ani waɗanda ahlus sunna suke kafa hujja da su lafuzan da suke tabbatar da cewa Allah madaukaki yana saman halittunsa ita ce kalma ta sama da kowa ya sani a harshe na larabci idan aka ce sama ana nufin wato nahiyar da take sama da mutum wannan kalma ta zo cikin alqur'ani tana buƙatar bayani mai yawa amma a taƙaice abu ne wanda ya zo cikin alqur'ani kuma an samu cikin hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam cewa allah yana ta sama tunda an ce allah yana ta sama abu ne wanda ya tabbata cikin alqur'ani da hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam to bai kamata a kore wannan nahiyar ga allah tabaraka wa ta'ala ba za a ce allah baya gabas baya yamma baya kudu baya arewa baya ƙasa amma dole ne ka ce Allah subhanahu wa ta'ala yana ina yana sama saboda shi kansa ya faɗa cikin alqur'ani kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa alal misali akwai hadisin da ke cikin sahihu muslim kitabul masajidi wa mawadi'is salati babu tahrimil kalami fi salati wa nafi ma kana min ibaha hadisi na 33 hadisin muawiya bin al-hakam as-sulami معاوية بن الحكم السلمي يتي وكانت لي جارية ترعى غنما لي إنا دوات بيوا دتكي كيوان أواقينا إنا كيوان صحبان النبي صلى الله عليه وسلم معاوية بن الحكم ينا دوات بيوا دتكي مسا كيوان أواقي قبل أهد والجوانية ta sashin dutsen Uhudu a garin Madina wannan baiwa za ta tafi da awakansa ta yi kiwo ta inda dutsen Uhudu yake ta tala'at za ta yaumin ta tafi kiwo wata rana fa'idha zibu qad zahaba bi shatin min ganamiha lokacin da ta dawo gida na kirga awakai sai na ga ashe akuya guda dai an samu wata dabba ta cinye ta wa ana rajulun min bani adam ni kuma mutum ne ina cikin yan adam asafu kama ya asafuna ina fusata kamar yadda mutane suke fusata lakinni sakattuha sakka na mari wannan baiwattawa to a bisa ka'ida na karantarwan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya daki bawansa kafaransa kafin Allah ya gafarta masa sai ya yanke wannan bawan saboda adalcin musulunci musulunci bai yarda don kana da bawa suka duka shi ba musamman kuma mari a fuska ya mari wannan baiwa fa ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na zo ga manzon Allah na gaya masa wa azzama zalika alayya annabi sallallahu alaihi wasallam ya girmama abinda na aikata abinda yake nufi shine manzon Allah ya dauka abinda nayi din nan babban al'amari ne hankalinsa ya tashi na ga damuwar manzon Allah akan abin da na aikata na marin wannan baiwan kuma sai nace ya rasulullahi afala utiku hashin ko da in ta ta ne kada sai manzon Allah yace itini bi haka je ka kawo min ita je ka kawo ta saboda idan za a yanta baiwa ai musulma ce ya kamata a yanta fa ataituhu biha naje gida na kira baiwan muzo da ita wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala laha sai manzon Allah yace mata aina Allah ina Allah yake ina Allah yake qalat sai tace fi sama'i yana sama qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mata man ana waye ni qala sai tace anta rasulullah kai manzo ne na Allah qala sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace وأعطيكها فإنها مؤمنة كأنت تتصور كو مؤمنة شيطانة إيماني. ليه النبي أنفاني لشي وجن تبتر دا إيمان ونن بيوة تب أمسد دا تباير نشيوة الله ينا سما نبيو تاير دا النبي محمد منزونينا الله وأنن سوني حجوجين دا منظام الله أنفاني دا سوني تبتر دا شيوة مؤمنة شيطانة كأنت النبي صلى الله عليه وسلم بيمتا كعرابا ina Allah yake sai tace yana sama fi sama'i da yake ni fi sama yana cikin sama kuma amintum man fi sama'i wanda shi kansa Allah ya faɗa cikin alqur'ani cikin sama annabi ya faɗa a hadisi abin mamaki alwalarka tsarkinka wankanka sallarka zakkanka azuminka waye ya karantar da kai yanda manzon Allah yace ayi wannan malaman al-Imam al-Bukhari al-Imam Muslim al-Imam Abu Dawud al-Imam an-Nasa'i Ibn Majah su suka kawo hadisi kayar da dauka amma da aka zo maganar Allah yana sama sai kace banda wannan hadisin na al-Imam Muslim ban yadda da shi ba subhanallah Allah shi kare mu lafazi nau'i na hudu wanda malaman sunna suka yi amfani da shi wajen tabbatar da cewa Allah yana sama hujja da tazo cikin alqur'ani shine nususu istiwa'ihi ta'ala ala arshihi inda ya fada cikin alqur'ani kamar misali a suratu taha aya ta 5 arrahmanu ala al'arshi tawa Allah mai rahama akan al'arshi ya daidaita annal larabci ko kuma bakai zurfi ba ka san abinda take nufi kenan al'istiwa'u daidaituwa ko wannan lafazi idan aka ce Allah ya daidaita akan al'arshi ba al'arshi yana sama kaga wannan lafazi ya tabbatar da fawqiyatullahi tabaraka wa ta'ala lafazi na biyar shine nafsi da aka samu na al'uruj cikin alqur'ani don waɗancan lafuzza da muke ta bayani idan kayi tawilin su da za ka yi da sauran idan kayi tawilin wata kalma to ga wata kalma lafuzza daban-daban har kamar guda tara a cikin alqur'ani waɗanda suke ishara cewa Allah yana sama lafazi na al-quruj shine hawa kamar misali a suratul ma'arij aya ta 4 sa'ala sa'idun wannan sura Allah yake minallahi zil ma'ariji min Allah zil ma'ariji sai haka bai ce ta'aruju ilayhi ta'aruju malaikatu war ruhu ilayhi malaiku hada da malaika jibril suna hawa ta'aruju suna hawa ilayhi zuwa ga Allah fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana ayini wanda kwatankwacin sa ya kai shekara 50 inji Allah subhanahu wa ta'ala kalmata al-uruj تعرج الملائكة والروح وانا كلمة تنا مك إشارة دا الله ينا إنا إنا سما تعرج إليه الملائكة تعرج الملائكة والروح إليه ذاك كلمة العروج الظاهري أبو كوشك إشارة شيك عند الله سبحانه وتعالى يتي ناهير دا الله يتي إذا شي سما أنا بابو كوشك لفظي نشدة shine lafazi na as-su'ud wanda shi ma yana ma'anar al-uruj illa dai as-su'ud kamar takawa ne al-uruj kamar hawa ne irin na mala'ika shi yasa ake kiran tafiyar da aka yi da annabi Muhammad ake ce masa al-mi'raj domin tafiya ce wanda manzon Allah ba wai yayin ta kafanta bane mala'iku suka dauki manzon Allah suka yi tafiyan da shi tafiyar mala'ika hawa na mala'ika shi ake cewa al-uruj hawa na mutun misali ta yi ai amfani da kalma ta as-su'ud wanda kuma ana iya amfani da ita ma ga mala'iku din kamar yadda zo cikin suratul fatiha man kana yuridu al-izza falillahi al-izzatu jami'a ilaihi yas'adu al-kalimu at-tayyibu zuwa ga Allah kikkiawar kalma take hawa Allah yana ina kenan kaga an samu kalma ta as-su'ud kuma ma'anar ta hawa ne wal amalu salihu yarfa'uhu don a ga ta tabbatar maka ma'anar as-su'ud hawa ake nufi aikin kwarai shi yake cicciban addu'an ka ya tura kama ta isa ga Allah tabaraka wa ta'ala al amalu salihu yarfa'uhu aikin kwarai shi yake dagawa in an ce yana dagawa za a kai ga Allah shi sa aka ce ilaihi yas'adu ilaihi yas'adu wal amalu salihu yarfa'u Allah ya sa mun gane zuwa ga Allah kikkiawar kalma take hawa sannan kika aiki na kwarai yake daga ka idan kana da bukata wajen Allah kana addu'a me zai daga addu'anka ta isa ga Allah aikin kwarai walladina yamkuruna sayyiati lahum adhabun shadidun wa makru ulaika huwa yabur kaga an samu kalma ta al-uruj an samu kalma ta as-su'ud na bakwai shine kalma ta ar-raf'u kamar yadda muka ji a wannan aya ta 10 ta suratul fatir wal amalu salihu yarfa'uhu yarfa'uhu bi ma'ana yarfa'ul kalima at-tayyib yarfa'ul kalima at-tayyib ila Allah tabaraka wa ta'ala ilayhi yas'adul kalimu at-tayyib wal amalu salihu yarfa'uhu wanda shi kansa Allah ya jingina kalma ta ar-raf'u gare shi lokacin da ake magana akan annabi Isa alaihi salam اذوب سورة النساء آية 158 بل رفعه الله إليه وان ده الله كانت أكي رفعه يا أغو إذا أنا كفا أكي أنا يا أغو ذا كفا ما أن أغو حكا الله يفعل بل رفعه الله إليه الله يتقى النبي إيسا زوا قريش وكان الله عزيزا حكيما حكا الله إلا إليك ina sama kaga lafazin nan kai bukatan kai masa tawili in ka masa tawili ga wata kalma ga wani lafazin haka zo suka zo da dama a cikin alqur'ani sannan na takwas kamar yanda yazo a suratu ghafir aya ta 35 alladhina yujadiluna fi ayati llahi bighairi sultanin atahum kabura maktan inda llahi wa inda alladhina amanu كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون فلما سنة أنفاني دو أنه هجا زمن النبي موسى فرعون يتيم وزير يا هامانا وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا إنا هامانا إنا وزيرنا كجنا من بيني la'alli ablugu al-asbab me yasa za a kina wa fir'auna dai ne kike saboda ina fatan ko zan iya amfani da wannan dogon ginin in cimma hanyoyin samai asbabu samawati in iya gano wato hanyoyin samai idan na bi waɗannan hanyoyin in ka gina mun dene zan hau denan idan na hau denan zan gano hanyoyin samai me yasa nake so in bi waɗannan hanyoyi na samai fa'attali'a ila ilahi Musa don ileta in ga Allah nan na annabi Musa da ya dame mu a kansa. To Fir'auna ya yarda Allah yana ina? Saka ji a cikin Alkur'ani. Fa'attali'a ila ilahi Musa saboda ileta in gano Allah annabi Musa. Wa inni la'azunnuhu kadiba saboda ni dai ina tamanin Musa nan makareci ne. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون الا في تباب عند مساله تبيو يتشي ما حجه idan kace fahimta tazo cikin alqur'ani an samu lafuzza daban har kamar guda tara daga cikin alqur'ani wadanda suke ishara da cewa Allah yana sama to baka da ikon kuma fahimtar alqur'ani da kanka la bisa tarbiya na addinin musulunci. Idan ka karanta alqur'ani ya kamata ka nemi fahimtar kakanninka. Suwaye kakanninmu? A fara da sahabban Annabi Muhammad. Me suka fahimta akan wannan aya? A dawo kan tabi'ai, a dawo kan tabi'in tabi'ai har a kawo kanka. Wannan shine aqidar ahlus sunna. Alkitabu was sunna ala fahmi salafi salih. Hujjan ayar alqur'ani da hadisin manzon Allah, amma ba wai akan fahimtar ka kai kadai ba, akan fahimtar magabata na kwarai. Mecece fahimtar magabata na kwarai? Mu koma ga sahabban Annabi Muhammad, wanda in ka dauko Abdullahi bin Mas'ud, Allah shi kara masa yarda, me ya faɗa game da inda Allah yake, wanda sahabi ne na manzon Allah? Kaga ya kamata mu daraja fahimtan sahabban manzonsa, sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Wannan aya da muka karanta, wanda malaman farko suke ta magana a kanta, aya da suke magana a kan Fir'auna, kafin ma mu kawo fahimtar Abdullahi bin Mas'ud, misali a littafin Ibn Khuzaima. Ibn Khuzaima yana daga cikin malamai na farko, min ulama'il qarn al-thalith, yana cikin malamai da suka yi rayuwarsu a shekara ta 300 da zuwa musulunci duniya. Mu yanzu muna cikin shekara ta 1400 ne, kar ku manta. So Ibn Khuzaima ya yi zamaninsa ne a cikin shekara ta 300, wanda kenan yana dai kusa da Annabi Muhammad sai da mu, ko tunda mu shekara 1400 yanzu. Shi kuwa tsakaninsa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekarun ba su kai 300 ba, 200 da 'yan kai. Ya rubuta littafai da yawa, akwai Kitabu Tauhid, akwai ma Sahihu Ibn Khuzaima, kamar yadda ka ji ana cewa Sahihu Al-Bukhari, Sahihu Muslim. Ibn Khuzaima ya rubuta littafi bai saka wani hadisi a ciki ba, gwargwadon fahimtansa illa ingantattu. Wannan shi yasa ake cewa akwai Sahihu Ibn Hibban, Sahihu Al-Bukhari, Sahihu Muslim, Sahihu Ibn Khuzaima. Waɗannan littafai, wato waɗanda suka rubuta su, sun rubuta su ne da nufin ba su son a samu wani hadisi wanda bai inganta ba a cikin littafin. Littafinsa Kitabu Tauhid, littafi ne muhimmi, ana samunsa a ƙasan nan, kuma mujallad na farko shafin 264. Lokacin da Ibn Khuzaima yake magana a kan Allah yana sama, sai ya kawo hujja da kisan Fir'auna. Ga maganar Fir'auna, sai ya ce, fasma'u ya zawil hija, ya ku masu hankali ku saurara fa. To ga kafiri, babban kafiri, wanda ya zamani da Annabi Musa, ya yarda Allah yana ina? Yana sama. Ya ce ku saurara fa masu hankali, dalilan akhar min kitabillah, ga wata hujja daga littafin Allah. Annallaha jalla wa ala fis samai, Allah mabuwayi mai daukaka yana cikin sama, ma'ana yana sama. Ma'a dalil ala anna fir'auna ma'a kufrihi, yace ga gashi Allah ya kawo mana bayani cikin alqur'ani, fir'auna duk da kafircinsa, wasu guyanihi da fantarewansa, wanda babu kafirin da aka yi bayaninsa a alqur'ani kamar fir'auna, duk da kafircin Fir'auna da fantarewansa. Kad a'lamahu Musa alaihi salamu bizalika, yana daga cikin abin da Annabi Musa ya fara karantar da shi, ka ji tsoron Allah da yake sama. Kaga Annabi Musa ya gaya wa Fir'auna Allah yana ina? Yana sama. Lokacin da Annabi Musa ya gaya masa Allah yana sama, wa ka'annahu kad alima anna khaliqal bashari fis sama, ya yarda kenan Allah yana sama. Ala tasma'u qawlallahi yahki an fir'auna qawlahu, kike ka duba suratu Ghafir daga aya ta 36 zuwa aya ta 37. Fir'auna ya ce, ya haman ibnu li farhan la'alli ablughu al-asbab asbab as-samawati fa attali ila ilahi Musa. Fa fir'aunu ga Fir'auna, Ibn Khuzaima ya ce alaihi la'anatullahi, Allah da ya kare shi ne masa albarka, domin kafiri idan ya tabbata ya mutu a kafirci, bare kuma wanda kista ta kawo sunansa cikin alqur'ani, in ka kawo ga sunan shi sai ka tsine mar albarka. Wannan ta yi koyi da salafus salih kenan. yace fir'auna la'natullahi alayhi Allah ya kine masa albarka ya amuru bi bina isarhin yana umurni a gina masa bene to hasiba yana tamani annahu yaqulu wa ila ilahi musa zai iya kayar Allah annabi Musa wa fi qawlihi in kamura har ma da yake cewa wa inni la'azunnuhu kadhiban ina tamanin annabi Musa makaryaci ne kaga wannan kalman wa inni la'azunnuhu kadhiban kaga ya tabbata annabi Musa ne ya gaya mar kuma haka bane annabi Musa ne ya gaya masa Allah yana sama shi ya aiko ni shin sai ce wazirin sa to gina mun bene inje injani dan ina tamanin abin da fada kariya yayi ashe annabi Musa ya karantar da fir'auna Allah yana sama shin sai fir'auna yace wa inni la'azunnuhu kadhiban ibn Khuzaima yace dalalatun ala anna Musa kad kana a'lamahu anna rabbuhu jalla wa ala a'la wa fawqa annabi Musa tuni ya gaya masa cewa Allah yana sama kuma in ma ka aje littafin ibn Khuzaima malamin tafsiri malamin malamai waye malamin malamai shine ibn Jarir at-Tabari idan ana batun malaman tafsiri dole a kawo shi shine na farko shi ma yana cikin malamai da suka yi zamani a karni na uku shekaru 300 tsakanin su da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato bai ma cika ba ka duba tafsirin ibn Jarir al-Imam at-Tabari wanda ya yi zamani a karni na uku shekara 1100 da suka wuce ya rubuta littafin ibn Jarir tafsir din nan Jami'ul Bayan a duba mujallaji na 15 shafin 139 wato fassaran aya ta 36 ta suratu Ghafir ibn Jarir yace anzuru ila ma'bud Musa alladhi ya'buduhu wa yad'u ila ibadatihi abinda yasa fir'auna yace a gina masa bene yana so zai je ya ga Allah annabi Musa a bautan annabi Musa wato wanda annabi Musa yake kiran fir'auna din ya dawo ya bauta masa sai yace wa inni la'azunnuhu kadhiba fima yaqulu min anna lahu ma'budan ya'buduhu fis sama duba abinda al-Imam Tabari ya faɗa annabi Musa ya ga masa fir'auna yana da abin bauta wannan abin bautan yana sama dalilin da yasa fir'auna kenan yake a gina masa wannan bene wa annahu huwa alladhi yu'ayyiduhu wa yansuruhu wa huwa alladhi arsalahu ilayna shine wanda ya aiko annabi Musa zuwa ga fir'auna din da kuma wadanda suka karyata wa'azin da annabi Musa alaihi salam yake yi shine ibnu jarir yake malamai sun ba da labari anna hamana bana lahu sarha wannan yanda ka ji a cikin alqur'ani din wazirin nashi ya gina masa binan an yi kokarin ginawan wanda kissa bata tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba amma dai ibnu jarir ya kawo yana cewa fa zikira lana an gaya mana labari cewa hamana din ya gina lokacin da ya gina fartaka fawqahu fir'auna sai ya haukan wannan binan fa kana min kifatihi wa kisati irtiqaihi ma hadathana Musa qala sana amrun qala sana asbatun an yusuddi da jingina isnadi ga al-Imam Suddi wanda yana cikin malaman farko bi ma'ana wadanda suka yi zamani da sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala wannan malamin al-Imam Suddi yana cewa qala fir'aunu liqaumihi fir'auna ya ga wa jama'ansa ayyuhal mala'u ya ku jama'a ta ma alimtu lakum min ilahin ghairi ni ban san kuna da wani abin bauta ba in ban da ni wato ni kaina na san ni kadai ne abin bautan ku ku kuma dai ku ma kun yadda ai suka ce yace to fa aukid li ya hamana tun ka ji sun yarda ni ne abin bautan su ni ma na san ni ne kuma sun yarda kai waziri na ka gina min ce Allah sai ni faj'al li sarhan la'alli ablughu al-asbar adhhabu fi as-sama'i ina son zan hau sama tunda ni nafi kowa ƙarfi a duniya me zai kai ni sama fa anzuru ila ilahi Musa saboda in laika ko zan gano Allah annabi Musa din nan falamma buniya lahu sarhu lokacin da aka gina masa benan irtaka fawqahu ya hau saman sa amara bin shaba farama biha nahwa sama aka harba kifiyoyi farudda ilaihi wa hiya mutalaqqa daman yadda kace haka Allah ke dora ka bi ma'ana hanyar da ka dauka sai Allah ya kada daidaita ka kai shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yugayyiru ma bi anfusihim. Dama izgilanci suke nufi sun harba kiriya sama sai ta dawo da jini. Fakala sai yace karka kanto ilaha Musa, to kun gani dai da idanunku ga kiriya da jini na gama da Allahnsa. Ban iya ganin shi ba dai, amma na harba kuma ya samo shi. Wannan kissa tana gwada muku Allah yana ina sama. Fir'auna ma ya yadda ta'ala Allahu amma yaquluna. Waɗanda suka yi irin wannan bayani daga cikin malaman farko akwai al-Imam Abu al-Hasan al-Ash'ari, wanda shi ma yana cikin malaman da suka zamani shekara 300 tsakanin su da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akwai al-Harith bin Asad al-Muhasibi, shi ma haka yana cikin malamai da suka yi karni na uku. In ka duba littafin Ibn Qayyim da muka yi bayani Ijtima'u Juyush al-Islam al-Islamiyya, Ijtima'u Juyush al-Islamiyya yana mujalladi na farko shafin 273, ya kawo misalai da yawa akan irin wannan kissa. Na'am, mu dubi fahimtar sahabban Annabi Muhammad. Ka dauko Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud yana cewa ma baina sama'il quswa, tsakanin sama ta kusa, wa bainal kursi, da kuma al kursi, da kaji an ce wasi'a kursiyuhu samawati wal arda. Al kursi yana daga cikin halittun Allah mafi girma, da in banda al arshi babu abin da yafi shi girma. Abdullah bin Mas'ud ya ce tsakanin sama ta kusa, na nesa kai, da ma'ana sama ta bakwai kenan, bayan sama ta ɗaya, ta biyu, ta uku, har akai sama ta shida. Idan an je sama ta bakwai, daga sama ta bakwai sai kursiyu, tsakaninsu 500 sanatin tafiyar shekara 500 ne. Ji sahabin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma bainal kursiyyi wal ma'i, sannan in an wuce kursiyu za a isa ga wani ruwa, wannan ruwan tsakaninsa da kursiyu 500 sanatin, nan ma tafiyar shekara 500 ne. Wal arshu fawqan ma'i, sai an wuce wannan ruwan, sannan a tarar da al arshi a saman wannan ruwan. Abdullah bin Mas'ud ya ce wallahu fawqal arshi, shi kuma Allah yana saman al arshi. Sahabin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Mas'ud, in zaka ƙaryata masu cewa Allah yana sama, kenan ka ƙaryata sahabi na manzon Allah. La yakhfa alayhi shay'un min a'mali bani adam, dan karka dauka dan an ce Allah yana saman al'arshi, yayi nisa da duniya. Abdullah bin Mas'ud yace babu wani daga cikin ayyukan ɗan adam da ke buya ga Allah, duk wannan tafiya da kaji an yi bayani, tsakanin sama ta bakwai da kursiyu tafiya shekara 500, tsakanin kursiyu da ruwa tafiya shekara 500, sannan al'arshi yana saman wannan ruwan, kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana saman al'arshi. Wanda sai ya dace da abin da ya zo cikin Al-Qur'ani, Ar-Rahmanu 'ala al'arshi stawa. Wannan hadisin Abul Qasim Al-Lalaka'i ya kawo shi a littafinsa Usulul I'tiqadi Ahli Sunnah wal Jama'a, shi ma wannan littafin yana da muhimmanci ga mai son ya fahimci aqidar Ahli Sunnah. Hadisi na 659. Hasanan al-Imam al-Baihaqi yana cikin malaman hadisi, yana da littafin da ake kira al-Asma'u was-Sifat. Ya rubuta littafi ne saboda ya bayyana sifofin Allah da sunayensa. A wannan littafin zaka gani haka al-Imam al-Darimi shi ma yana cikin malaman hadisi, yana da littafi da ake kira ar-Raddu 'ala al-Jahmiyya, shi ma ya kawo hadisin anan, da kuma Ibn Khuzaima da muka yi bayanin sa a littafin sa Kitab at-Tauhid, hadisi na 149. Hakanan al-Imam at-Tabrani da Ibn Abd al-Barr, in ka duba littafin at-Tamhid, Ibn Abd al-Barr ya kawo hadisin, da littafin Ibn Qudama Isbatu Sifati al-Uluwi. Waɗannan manyan malamai a cikin ka koma ta sashin hadisi sun fi kowa ilimi, in ka dawo ta sashin fiqhu hakanan kuma suka samu ɗaukaka. Waɗannan malamai kusan kowane ɗaya daga cikinsu ya rubuta littafi don ya tabbatar da aqidan Ahlus Sunna game da sifofin Allah da sunayensa. Kaga kamar Ibn Qudama an riga an san shi, babban malami ne, yana da littafin Al-Mughni, yana da littafin Al-Kafi, manyan littafai da suke magana akan abin da ya shafi ilimin fiqhu. Yana da littafi kuma fi isbati sifatil uluwi, haka nan al-Imam Az-Zahabi babban malami ne na hadisi yana da littafin al-Ulum kamar yadda muka yi magana da kuma Ibn al-Qayyim al-Jawziyya a littafin sa Ijtima'u Juyush al-Islamiyya kuma da littafin sa As-Sawa'iq al-Mursala da mukhtasar din sa mujallad na biyu shafin 210 hatta al-Imam al-Haythami Ibn Hajar al-Haythami a littafin sa Majma'u Zawa'id mujallad na farko shafin 86 ya kawo hadisin ya tabbatar da cewa hadisin nan ya tabbata Abdullah ibn Mas'ud ya faɗa. Abdullah ibn Mas'ud sahabin Annabi Muhammad ne. Ana maganar inda Allah yake Abdullah ibn Mas'ud yake ma baina sama'il quswa wa baina al-kursi 500 sana ya magana har da ya kai ga al-arshi ya tabbatar da cewa wallahu fawqa al-arshi Allah da kansa yana saman al-arshi. Allah ya ba mu kyakkyawar fahimta. Sannan malami na biyu shi ne malamin da ake cewa Ka'ab bin Mani'in al-Himyari ya musulunta zamanin Sayyidina Abu Bakar yana shugabanci kaga yayi zamani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma bai musulunta ba sai bayan rasuwar manzon Allah ya musulunta a zamanin Sayyidina Abu Bakar ya rasu zamanin Sayyidina Usman yana halifa lokacin da ya rasu malaman tarihi suna cewa ya wuce shekara 100 a duniya shine kaji ana kiran sa Ka'abul Ahbar babban malami ne a da a cikin Yahudawa kafin ya musulunta babban malami ne dan Hebron shine babban malami a Yahudawa ya dawo ya musulunta ya zama babban malami cikin musulunci shine Ka'ab bin Mani'in al-Himyari yana cewa qala Allah fi tawrat Allah ya faɗa a cikin at-taura ana Allah fawqa ibadi ni ne Allah ina saman bayina wa arshi fawqa jami'i khalqi arshi na yana saman dukkan halittuna wa ana ala arshi ni kuma ina saman al-arshi na mutabbiru umura ibadi ina shiri al-amuran bayina la yakhfa alayya shay'un min amri ibadi babu abin da ke buya gare ni dangane da al'amura na bayina fi sama'i wala fi ardi asama na koko a kasa na wa ilayya marji'u khalqi makomar halituna tana gare ni fa unbi'uhum bima khafiya alaihim min ilmi zan ba su labarin abin da ya buya gare su game da ilimin da ya shafe ni wato Allah yake zai ba mu bayin sa labari game da ilimin da ya shafe shi akfiru liman shi'tu minhum bi maghfirati zan gafarta ma wannan laifi daga cikin bayina wa uqabu man shi'tu bi iqabi sannan in yi uquba in yi azaba ga wanda na laifi daga cikin wato bayina kina da damar in gafarta ma wasu kuma in yi azaba ga wasu wannan ya taho cikin at-taura ji wannan malamin wanda ya musulunta a zamanin sayyiduna Abu Bakar ya rasu a zamanin sayyiduna Usman amma baya cikin sahabban manzon Allah sai dai ka dubi girman ilimin sa da darajar sa ta wajen addini shi ya faɗi wannan magana yace ya karanta a cikin at-taura tunda yace ya karanta a cikin at-taura kaga kenan wannan magana tana cikin at-taura ko da an share yanzu amma me haƙiƙanin wannan maganar ya faɗe ta shin gaskiya ne malamin ya faɗi wannan magana cewa ya karanta haka a cikin at-taura babu shakka gaskiya ne akwai littafin da Albani yayi ma takariji da ma'ana hakiki shine mukhtasar al-ulu na al-Imam Az-Zahabi ka duba shafi na 128 Muhammad Nasiruddin al-Albani yace wannan labarin gaskiya ne abinda wannan malami ya faɗa kamar yadda hadisi ya ɗauko ya tabbata cewa shi ya faɗi wannan magana to in ya faɗa ku an gama saboda koyi da cikin manyan malaman sunna Allah madaukaki ya ƙara masa rahama kuma Ibn Battah ya faɗa cikin littafin sa al-Ibana al-Ibana shi ma littafi ne muhimmi wanda ke karantar da aqida fi ar-radd ala al-jahiliyya wannan littafin ya kamata a neme shi saboda fahimtar aqida ta ahlus sunna aqidar sahabban annabi Muhammad zuwa ga tabi'ai da tabi'insu Ibn Battah ya kawo wannan a cikin littafin sa hadisi na 137 haka kuma Abu Nu'aym a littafin Sahihatul Awliya mujalladi na 7 shafi na 6 da Al-Qadi Abu Ya'la fi Ibtal at-Ta'wilat haka na Ibn Qayyim al-Jawziyya a littafin da muke ta magana akai Ijtima'ul Juyush al-Islamiyya Ibn Qayyim al-Jawziyya ya kawo labarin wannan malamin sai yace babu shakka labarin nan ya inganta malamin nan ya faɗi wannan magana kaga bayan an samu sahabin manzon Allah Abdullah ibn Mas'ud ya tabbatar Allah yana sama da kuma wannan malami da muka karanta labarin sa kaf wanda malaman hadisi sun tabbatar da magana ta tabbata gare shi shi ma yace ya karanta ga abin da Allah ya faɗa cikin At-Tawra wanda wannan yana gwada maka fahimtar su sannan mutum na uku shine Abdullah ibn Mubarak Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala tsakanin mutuwarsa da rasuwar annabi Muhammad shekara 170 ne kawai kenan tsakaninsa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba su samu shekaru 30 ba ba su wuce haka ba Abdullah ibn Mubarak akwai almajirinsa da ake kira Ali ibn al-Hasan bin Shaki almajirin Abdullah ibn Mubarak shine kuma malamin al-Imam al-Bukhari marubucin Sahih al-Bukhari Ali ibn al-Hasan bin Shaqiq yana cikin malaman al-Imam al-Bukhari malaman al-Imam al-Bukhari kaga dole dai zaka yadda da hadisin al-Imam al-Bukhari dan kin kayar da hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dole kamar ka littafin al-Imam al-Bukhari to shi kansa al-Imam al-Bukhari malaminsa shi ne ake kira Ali ibn al-Hasan bin Shaqiq yana cikin malaman al-Imam al-Bukhari domin malamansa suna da yawa to malamin nasa almajirin Abdullah ibn Mubarak ne yana bada labari malamin al-Imam al-Bukhari yana bada labari yace na tambayi Abdullah ibn Mubarak kaifa na'rifu rabbana taya ya zamu yi musan Allah mahalikinmu sai bani amsa yace na'rifu rabbana subhanahu muna sanin Allah mahalikinmu bi annahu fis sama'i sabi'a cewa Allah yana sama ta bakwai ba kuma a cikin sama ta bakwai din yake ba ala arshihi yana kan al'arshin sa kama qala ta'ala kamar yanda Allah da kansa ya faɗa cikin alqur'ani ar-rahmanu 'ala al'arshi stawa ne wannan magana shekara 30 zuwa misali 20 zuwa 30 tsakaninsa da zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda lafazi yace sa'altu Abdullah ibn al-Mubarak na tambayi Abdullah ibn al-Mubarak kaifa yanbaghi lana an na'rifa rabbana azza wa jalla haya ya yake kamata mu san Allah mahalicinmu kada sai yace abinda yake kamata tayin da ya kamata ku san Allah mahalicinku shine Allah sama'i sabi'ati ala arshihi Allah mahalicinku yana saman bakwai a bisa al'arshin sa wala naqulu kama taqulu al-jahmiyya mu ba ma fada kamar yanda masu aqidar jahmiyya suke fada sune al-mu'tazila kaga asali waɗanda suke da wannan aqida ba almajiran tabi'ai bane saboda Abdullah ibn Mubarak yana daga cikin almajiran tabi'ai bi ma'ana yana cikin salafus salih malaman sunna na farko waɗanda suka yi karatu wajen sahabban manzon Allah kaga idan ne haka ya tafi su sahabbai sun yi karatu wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tabi'ai suka yi karatu wajen sahabbai tabi'in tabi'ai suka yi karatu wajen waɗannan tabi'ai sannan as-salaf suka yi karatu wajen waɗannan tabi'in tabi'ai haka abin ya dinga tafiya yana tasalsuli Ibn al-Mubarak yace mu masu aqidar almajiran sahabban manzon Allah ba ma faɗan kirin abinda al-jahmiyya suke faɗa sune al-mu'tazila me suke faɗa yace abinda suke faɗa shi suna cewa innahu hahuna fil ardi masu aqidar al-jahmiyya su suke cewa Allah yana nan a ƙasa tare da mutane amma mu almajiran tabi'ai abinda muke faɗa shine Allah yana sama kamar yanda ya faɗa a cikin alqur'ani ar-rahmanu 'ala al-arshi stawa ina zaka samu wannan ka nemi littafin al-Imam al-Bukhari wanda shi ma muhimmi ne ana kiransa khalqu af'alil ibad wani littafi ne karami amma yana da muhimmanci kwarai in ka duba farkon littafin al-Imam al-Bukhari ya kawo wannan magana saboda malamin sa Ali ibn al-Hasan bin Shaqiq shi ya bada labari ya tambayi Abdullah ibn Mubarak yana karanta da shi yanda aqidar salaf take game da fauqiyya ta Allah tabaraka wa ta'ala hakanan al-Imam al-Darimi shi ma ya kawo hadisin littafin da ake kira ar-Raddu ala al-Marisi shafi na 300 ar-Raddu ala al-Jahmiyya shafi na 50 littafin Abdullah ibn al-Imam Ahmad al-Imam Ahmad bin Hanbal yana da yaro da ake kiran sa Abdullah ibn al-Imam Ahmad wanda yaron nasa shi ma babban malami ne ya rubuta littafai da yawa daga cikin littafin sa akwai littafin sa da ake kira as-Sunnah a zamanin su aka fara rubuta littafai na aqida amma zamanin sahabbai da tabi'ai babu littafin aqida me dalili saboda aqidar a fili take Allah bai boye komai ba cikin alqur'ani ya gaya maka yanda yake da inda yake ar-rahmanu ala al-arshi tawa sahabbai sun gane saboda ka babu bukatar ma a rubuta littafi tabi'ai ma da suka zo sun gane amma daga bayan tabi'ai aka fara samun al-mu'tazila zamanin su al-Hasan al-Basri wanda daga zauren karatunsa aqida ta fara bayyana aka samu dalibansa da suka fantsare waɗannan dalibai su ne suka fara kawo aqidar Allah yana ƙasa amma wallahi ba a san da wannan aqidan ba kafin zamanin su sahabban manzon Allah ba su san da wannan aqida ba kowa fahimtar sa ita ce abinda ya zo cikin alqur'ani Allah ya sa mu gane da haka kuma littafin ibnu batta wanda muka faɗa shi ne al-ibana da kuma littafin ibnu manda fi tauhid hadisi na 899 da littafin aqidatu salaf na al-imam sabuni da littafin al-imam al-baihaqi al-asma'u was-sifat hadisi na 903 da kuma littafin ibnu qudama fi isbat sifatil ulu haka shaykhul islam ibnu taymiya ya kawo wanda labarin wanda Ali ibn al-Hasan bin Shaqiq yake bayarwa game da tambayan da yayi ma Abdullah ibn al-Mubarak Sheikhul Islam ya kawo labarin a cikin littafin sa Dar'u Ta'arudil Aqli wan Naqli yana mujallad na 6 shafin 264 da kuma littafin sa da ake kira Al-Fatawa al-Hamawiyya wannan littafin shi ma muhimmi ne daga cikin littafin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala lokacin da Sheikhul Islam ya kawo labarin Ali ibn al-Husayn bin Shaqiq Abdullah ibn al-Mubarak ya gaya masa aqidar salaf game da cewa Allah yana sama Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya ce babu shakka hadisin ya inganta